Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan sore throat wato ciwon makogoro ko kuma makoshi a Hausance. Kuma ciwo ne dake zuwa da zafi da bushewar makogoro musamman idan za a hadi abu kuma kwayoyin cuta ne ke haddasa shi. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita a bangaren ENT Dr. Ali Ango Yaroko na asibitin koyarwa na Usman Danfodiyo dake jihar Sokoto. To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan ciwon makogoro wato sore throat.
Ciwon makogoro ciwo ce da ke sa mutum ya ji zafi sanda yake so ya haɗi miyo ko ruwa ko abinci a cikin makogoronsa ko kuma za a ce makoshi. Abin da ke faruwa shine a can bayan harshen mutum akwai wasu tsokoki guda biyu wanda suke gefen harshen, ko kuma can bayan makoshin sosai ana ce ma wannan gatsobi guda biyu tonsillitis, a can baya kuma ana ce ma posterior pharyngeal wall. Waɗannan wurare su ne suke samun cuta. Mutum ya zo zai haɗa abinci ko ruwa ko wani abu ya zo yana jin ciwo. Wani lokaci ma in abin ya yi tsanani mutum ba zai iya haɗa abinci gaba ɗaya, zai zo yana ta taruwa miyo a bakinsa.
To likita, menene ke haddasa ciwon?
Abubuwa da ke kawo ciwon makoshi abubuwa ne masu yawa, amma a gurguje muna iya murmura su akan ƙwayoyin cuta da ake ce ma viruses. Suna iya samun viral infection na ya kawo ciwon makoshi, ko kuma ƙwayoyin cuta da ake ce masu bacteria. Akwai bacteria especially wanda shi ma beta multistreptococci, ko kuma ana iya samu ta fannin sankara kansa shi. Wani cutan da aka shi ma viruses, to ciwon makoshin bai iya daɗewa kamar ɗan kwana ɗaya zuwa uku. Ciwon yana iya warke ko da ba a sha wani magani mai yawa ba haka. Ciwon kuma wanda ya zo ta fannin bacteria, in bacteria ne wannan mugun bacteria da aka shi ma beta multistreptococci, in ya zo farko in ba a samu aka iya ba da magani ko aka ƙwararren likita ta wannan fannin, amma yana iya sake faruwa. Ya ci gaba da faruwa haka kai a kai ana iya ce mai za a kire shi a turan shi recurrent tonsillitis. Shi recurrent tonsillitis abin da ke nufi shi ne in mutum kamar ya samu ciwon makoshi sau bakwai a shekara ko kuma sau biyar a shekara cikin shekaru biyu da suka bi junansu, ko sau uku a shekara cikin shekaru uku da suka bi junansu. Wannan ana ce mai a turan shi recurrent tonsillitis, ko kuma shi wanda na shi na uku ɗin sankara. Kuma kaloli ne daban-daban wanda asibiti akan iya ganowa wani irin sankara shi.
Kamar menene alamomin sore throat?
Alamomin ciwon makogoro ana iya raba su biyu. Akwai abin da ke ce ma symptoms, abin da shi mara lafiyan ke ji kenan. Shi ne kamar raɗaɗi da ciwo sanda yake so ya haɗi miyo ko ruwa ko abin shi, kuma zazzaɓi da kumburin waya. Waɗannan alamomi shi da shi mara lafiya na iya ya gani. Na biyu shi ne signs, abinda za a diba a gani ne, kamar in recurrent tonsillitis ne ko tonsil ne, waɗannan tsokokin cikin can bayan baki in an diba za a ga sun kumbura sun yi jawur wani lokaci. Wani lokaci kuma wani abu farare haka suna iya su rufe ga sun yi kumburi kuma akwai farare. Wasu lokuta kuma ba za su yi magani, masu nan kanana amma suna kawo matsala sosai. Ciwo mutum ba zai iya haɗa abinci ba. Kumburin wuyan kuma in an taɓa akan shi ciwo, in an matsa akan laza zaga mutum na jin ciwo.
Shin ciwon makogoro ya kasu kashi nawa ne?
Ciwon makogoro a gurguje dai an kasa shi kashi uku. Akwai wanda ƙwayan cutan bacteria ne ya kawo, ko kuma wanda ƙwayan virus ya kawo, ko kuma a wanda sankara ne kansa kenan ya kawo.
To likita, wanne ya fi tsanani?
Wanda ƙwayan cutan bacteria ya kawo da kuma wanda kansa ne sankara ne ya kawo sun fi zama tsanani. Wanda gaskiya cikin ko waɗannan biyu ɗin ma kansa zai fi zama tsanani, saboda shi ko da an sha magani za a gan dama ka mun da shi wayana ne na shi, so ina ganin shi yafi zama tsanani.
To su waye masu kafi cin karo da ciwon makogoro?
Ciwon makogoro ya fi kamuwa yara saboda garkuwar jikinsu bai da ƙarfi sosai kamar manya. Na biyu kuma waɗanda garkuwar jikinsu ya zama ƙararru kamar mutane wanda suke da ciwon ƙanzama, ita nufin HIV, ko kuma wanda yake akan wasu magunguna kamar magunguna na sankara, kansa drugs kenan, ko kuma wanda ke akan magunguna kamar wanda kace ma steroids da kisha wannan duka za su kare garkuwar jiki ko kuma mutum na da rashin lafiya irin ko ciwon suga shi ma yakan karya garkuwar jiki saboda haka wannan abubuwa duka suna iya su kawo ciwon makokoro
to likita ya zaka kwatanta tsananin cutan musamman ma idan har ba dauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba
gaskiya in ba dauki mataki da ya dace kuma lokacin da ya dace za a sa matsaloli sosai in wannan ciwon makokoro saboda kwayan cuta ne bacteria muddin ma bacteria ke shi wanda tayi mutum septic ko kai akan samu illoli kamar haka waɗannan kwayan cuta wani lokaci in sun samu suka shiga jini sukan so su je wurin jishiya ko oda ko kuma gwiwowi in sun je wurin jishiya sukan kawo abin da kace ma turanci rheumatic bulbar heart disease wannan babban matsala ce ko kuma in sun je wurin oda za a su jawo abin da kace ma acute glomerulonephritis wanda yana iya ya kai ga renal failure mutuwan oda kenan gaba ɗaya kin ga waɗannan abubuwa guda biyu manyan matsaloli ne kin ga abin da nake gaya wa mutane sau da yawa cewa kada a yadda karamin abin ya zo ya jawo mutum babban matsala kin ga in abin kaman ciwon zuciya ne wannan aiki da ake bukata shi ne dole na abu ɗaya zuciya a aiki kuma ba ko da yake akan samu nasara ba ko kuma in ya taɓi oda magungunan hanya biyu ne na ɗaya ko a je a yi dashi dashin kuma yana da nasa illoli da yawa kuma wannan kuɗi masu yawa ne in an samu wanda zai ɗan bada na ta ko dashi a oda ko kuma mutum ya zauna ana wanke mai jini har tsawon rayuwarsa kowane wanke kuma akwai tsada kowane sati so babban illoli na sun je wurin gwiwowi kuma yana iya kawo abin da ake cewa rheumatoid arthritis shi kuma gwiwowi za su ta ciwo ko da yaushe za a sha magunguna daban-daban a yi dan samu sauƙi kaɗan amma dai ba wai warkewa zai yi gaba ɗaya ba kuma in ya kasance sankara ce kansa wannan in mutum ya zo asibiti cikin lokaci ana iya gano menene ayi aiki ayi kashi ko kuma ayi aiki ba da magani da ke shi ma chemotherapy kuma aikin nan ba wani babban aiki ne abin da ke shi ma tonsillectomy karamin aiki ne da aka yi ta cikin baki ɗebe waɗannan cikin makoshin
to yaya za a kwatanta yawan masu fama da ciwon makogwaro musamman ma a nan Najeriya
a gaskiya babu wani bincike wanda ya nuna yawan masu wannan matsala ta ciwon makoshi a Najeriya gaba ɗaya akwai dai bincike nan kaɗan-kaɗan wasu wurare amma dai wanda zai nuna ga yawansu amma dai abin da zan shaida maka yanzu shine a ciwon makokoro yana nan da yawa ya addabi mutane cikin al'ummarmu ba za a kida gida uku zuwa hudu ba samu mutum ɗaya wanda yake da wannan ciwon makoshi na yi bincike shekarun baya na gano abin da ke sa mutane ba su sauri zuwa asibiti cikin lokaci a farko da akwai abin da ke cewa misconception sun ba suna da mugun fahimta game da waɗanga matsaloli wanda suka shahi makokoro wuya da makunne da hanci gaba ɗaya duk waɗanga abubuwan su gaba ɗaya in ba su suna guda ɗaya shine ciwon daji kuma a zo ana ta shan maganin ciwon daji abin da na gano shine wannan maganin na ciwon daji yana da siki ne wani ɗan sinadari da ke rage kumburi da raɗe da ciwo saboda haka in an sha mutum ya sha zai samu ɗan sauƙi kaɗan amma matsala na nan yana ci gaba da girma yana canjewa na biyu kuma akwai illan na su chemist da pharmacy wanda suke mutum zai take ko tsaye haka ba tare da wani takardar shaidan likita cewa ga irin magani da za a ba sa da ya zo kawai zai ce makoshi yana ciwo ko shi da kai ne ya faɗi abin da yake so ko kuma a chemist din su ba da magani kawai su miƙe su ba shi magani wannan kuma a ƙasashe da yawa ba a yin haka na uku shine ma'aikatan lafiya kuma nan mutanenmu da yawa so da yawa sun ɗauki cewa duk wanda ke shiga asibiti na hitowa ma'aikacin likita shi a'a asibiti na da ma'aikata daban-daban a likitocin ma'aikatan lafiya masu ma daban-daban suke likitocin masu kware wurare daban-daban ba kowane likita ne ɗan likitan makoshi akwai likitoci na fannin mata akwai na fannoni daban-daban saboda haka ya kamata a ce an gan likita wanda ya dace lokacin da ya dace so matsala da muke samu nan shine kowane ne ma aka tambaya zai rubuta a makoshi na shi okay to ba wani mu ne ba makoshi ba shi makoshi ne ba ga maganin antibiotic a sha ko kuma maganin kashe ciwo kamar analgesic ne a sha wannan ba shi ne magani ba wannan kawai dan kwantar da abu ne ci gaba da girma illa na hudu shine
lokacin da mara lafiya suka zo asibiti. Mayawa mutanen mu suna son gaggawa ba su da hakuri kuma. In an zo likita dama in mutum ya zo akan diba shi a bashi magani kuma ba su ci wasu binkishi a shejiya dawa bayan sati biyu ko sati uku. So da yawa in sun tafi ba su dawa in ba su samu sauki ba su ce to mun je asibiti gashi abin mun sha magani mun yi kaza amma har yanzu shi wannan bai tafi. Lallai sun tabbatar da cewa wannan ciwon daji ne su ci gaba da can maunan. Ciwon dajin nan ko da za su asibiti abin ya riga ya wuce wuri so sadda wasu za su zo da abin ya yi tsanani din an turo sun kawo ga kwararrun ta wannan fannin likitoci makoshi da hanci so za a kwanta da su za a tare da su da yawa abin da na gano digo 60 bisa ga 100 da suke zuwa ba wai ba su suke son zuwa ba tilastawa ne yan uwa da dangi suke kawo su saboda ba za su iya zauna da su kuma gidajen su abin ya riga ya fashe wuya na ware ba su iya zauna da su za su dauko su dole na kawo su asibiti nan ko za su da abin da ka za a yi shi abin da ka shema to ne shi palliative management magani ne ake ba su na rage radiotherapy a wanke wurin don rage ware haka ne za a ci gaba da dibawa hadin lokaci in an samu matsala kuma da karshe za su ce to dama mun fadi ai ko an je asibiti ba lafiya ake samu ba saboda haka wannan babban illa ne wanda yake bukatar wayar da jama'a su gane cewa ciwon asibiti ne a taho dai asibiti cikin lokaci za a samu magani.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka a nan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Ana rawa ku ji.